is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 2 ga watan Fabrairu, wato 10 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga kanin labaran duniya.
To Hawwa, an sake samu wani dan ci gaba a yarjejeniyar tsagaita wutar Isra'ila da Hamas mai cike da sarkakiya. Hukumomi a Libya sun gano gawarwaki wajen 50 a wasu kaburbura biyu a yankin Hamadar da ke kudu maso gabashin kasar. Sannan gwamnatin mulkin sojin Sudan ta ce za ta yi shelar kafa sabuwar gwamnati da zarar ta kammala kama birnin Khartoum.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na wannan lokacin muna tafi da tattaunawa da wani masani akan al'amuran tsarin fanshon ma'aikata a Najeriya da wasu bangarorin kasar Tuni suka tattara suka fice daga cikin shi.
Su suke more shekarunka na aiki, su suke more kudin rayuwarka, su suke more komai naka.
Muna kuma tafi da fassarar rahoton babban taron wasu shugabannin kasashen Afirka kan gaggauta kawo ƙarshen rikicin gabashin Congo da ke ci gaba da rinsaɗewa.
Rikicin na gabashin jamhuriyar Congo yana ƙara muni ne bayan da ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta kwace goma.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafe, ciki kuwa har da shirin Ciki da Gaskiya da aka ce wuƙa ba ta huda shi. To amma fa da farko ga kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A Gaza an sake samun wani dan ci gaba a yarjejeniyar tsagaita wutar Isra'ila da Hamas mai cike da sarkakiya. In sojojin Isra'ila suka janye daga zangon Nazarim wanda wani dan karamin ziri ne da ya raba yankin biyu. Hakan ya bai ma Falasɗinawa damar komawa sashen arewa inda suke da zama a da. To sai dai fadan da aka kwashi watanni 15 ana yi ya wargaza a kasarin gine-ginen yankin. An ga motoci shaƙi da kaya ciki har da tankunan ruwa da akwatuna sun yi sashen arewa a wata hanyar da ta ratsa Nazarim mai tsawon kilomita 6. A ƙarƙashin wannan daidaitawar an buƙaci Isra'ila da ta bar motocin su ratsa wajen ba tare da wani bincike ba, kuma ga dukkan alamu babu wani soja ma kusa da hanyar. Mai magana da yawun Hamas Abdul Latif Al-Qanu ya ce wannan janyewar ta nuna cewa Hamas a tabakinsa ta tilasta abokan gabanmu amincewa da buƙatunmu. Kuma a cewarsa hakan ya hana Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cikakkiyar nasarar da ya yi mafarkin yi. Hukumomi a Libya sun gano gawarwaki wajen 50 a wasu kaburbura biyu a yankin Hamadar da ke kudu maso gabashin kasar, a cewar jami'ai a jiya Lahadi. Wala'i na baya-bayan nan da ya rutsa da mutanen da ke kokarin zuwa Turai ta wajen ratsawa cikin wannan ƙasa ta arewacin Afirka mai cike da rudani. Ranar Juma'a aka samu kabari na farko dauke da gawarwaki 19 a wata gonar da ke birnin Kufra na kudu maso gabashin kasar, a cewar hukumar tsaro a wani bayani ta ƙara da cewa an tafi da gawarwakin wajen bincike. Wannan wato bayan da aka kai samame kan wata cibiyar safarar bil adama, an samu wani kabari kuma dauke da mutane akalla 30 a birnin na Kufra, a cewar Muhammad Al-Fadil, shugaban hukumar tsaro ta Kufra. Mutanen da suka ketare rijiya da baya sun ce mutane kusan 70 aka binne a wannan kabarin, a cewar sa har yanzu kuma ana kan bincike. A shirye nahiyar Turai take ta mayar da martani cikin sa'a guda muddin Amurka ta labta haraji ba kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai, a cewar shugaban Jamus Olaf Scholz a wata muhawarar da ta gabaci zabe tare da abokin hamayyarsa ta jam'iyyar Conservative mai ra'ayin riƙau Friedrich Merz. a muhawara ta farko da aka yi gabanin zaben da za a yi a ranar 23 ga watan Fabrairu Mas ya bayyana shop da mutum mai dari-dari wanda ya jefa kasar Jamus cikin matsalar tattalin arziki yayin da shi kuma dan takarar jam'iyyar Social Democrat din ya gabatar da kansa a matsayin gogaggen shugaba da aka tambaye shi ko a shirye kungiyar EU take ta mayar da martani idan Amurka ta labta ma wato kungiyar haraji Sir Shop wanda ke can baya ga Mars a kuri'ar jin ra'ayin masu kada zabe sai ya ce mu mambobin kungiyar tarayyar Turai zamu iya mayar da martani cikin sa'a guda
gaba kadan a cikin shirin Ibrahim zai sake dawo da karshen labaran duniya to amma kafin nan bari mu je ga batu na farko a cikin shirin wato batun tsarin fanshin ma'aikata a Najeriya tsarin da tuni wasu hukumomin gwamnatin kasar da dama suka tattara suka fice daga cikin shi wadanda aka bari a ciki kuma ke ci gaba da addu'ar neman mafita akan haka ne na tattauna da wani masani a harkar tsarin fanshu Dr. Ibrahim Sani
fanshu kala biyu ne
na'am
akwai na adashin gadan gata ko kuma adashin gata shine wanda zai rika tara kudin sa bayan yayi retire a rika biyan sa sannan akwai wanda ake shine ake kira CPS contributory pension system sannan akwai wanda ake kira defined benefit system DBS wanda ya tara kudi karkashin wannan system din na adashin gata to yana tara wa kamfanonin da suke yin wannan tara kudi ne suke businesses suke kasuwanci suke juriyawa suna samun riba ribar da ba sa biyan mutane da shi ana cinye kudin mutane musamman kananan ma'aikata domin idan ka bada kudin kamar misali inflation a hawar kai da rashin darajar a lokacin da Buhari ya zo mulki muna da 7% to yanzu ya kai 40 to misali idan kana naira miliyan 21 to yanzu darajar kudin ka ya koma miliyan 3 bayan Buhari ya hau ya sauka wannan mulkin sa hau saboda inflation to kaga idan kai retire za a baka yan kananan kudade waɗanda ma ba za ka rayu da su ba kuma ana tunanin kama mutu bayan shekara 18 amma shi ribar wancan shine wanda sojoji suka fita tunda aka ka suka ce ba za su yi ba saboda ana tsoron su aka ba su dama DSS su ma suka fita saboda ana tsoron su aka ba su dama NIA suka fita saboda zalunci ne ne saboda shi wannan din kowace kasa abin da take yi kenan domin wanda Obasanjo ya kawo da ake kira contributory pension system a dashin gata daga Venezuela yaje aro ya aro wannan system din su kuma suna da ainihin wato mafaka wajen guda hudu akwai 410k akwai social security akwai local government support sannan akwai pension ɗinka da ta kara
na'am
to mu nan sai ka tara kudinka a hannun wato yan kasuwa sai su je su sai treasury bill kamar misali ni da nake aiki misali ina da miliyan wajen 40 cikin wannan kudaden to idan aka bani kudade na ina juya su kamar da suke juyawa zan samu kamar 10% idan na sai treasury bill a shekara ka kin ga miliyan kudi kenan to amma PFS din nan masu tara kudi suke jadawalin kudin da kira za ka ga $100,000 a cikin kudinka kuma babu yadda za ka san ma me ake da kudin sannan wayannan kudaden su suke juyawa suna su suke more shekarunka na aiki su suke more kudin rayuwarka su suke more komai naka kuma duk kasar da take da inflation dama wannan system din wannan yanayin ba shi da kyau ga ma'aikata to muhallin shahid shine duk wanda yake cikin wannan abun to fa zai rika tunanin ya sata wallahi idan gwamnati ba ta gyara ba to duk wanda yake wannan system din duk kudin da yazo gaban sa zai tunanin tsufa zai riske shi sanda babu yadda za a yi fita nemo abin da zai ci kuma amma hakan an cinye maka kudinka darajar kudinka an cinye maka shekarunka sai ka yi retire sai ka shekara biyu ba a biya ka ba
Dr. Ibrahim Sani kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho kan tsarin fanshin ma'aikata a Najeriya yanzu kuma ga karshen labaran duniya
to hawa an kammala taron kwanaki hudu kan harkokin hadar ma'adanai na kasashen Afirka a birnin Cape Town na Afirka ta Kudu tattaunawar da aka yi ta fara ja'a ne kan makomar zuba jari daga Amurka a harkokin ma'adanan Afirka a daidai lokacin da ake fuskantar rashin tabbas a manufofin gwamnatin Trump game da batun bayar da tallafi ga kasashen waje sabuwar gwamnatin Trump na matukar sha'awar haɓaka bangaren hadar ma'adinai a cewar Scott Waddup, mukaddashin mataimakin sakataren harkokin waje kan harkokin ma'adinai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Waddup, wanda ya kasance wurin tattaunawa kan burin Amurka game da albarkatun ma'adinan Afirka, ya ce:
One of the executive orders that the president signed on his very first day in the office.
Wadda ya ce dai daga cikin jerin umarnin zartaswa da shugaban kasa ya rattabawa hannu a ranar farko ta hawarsa gadan mulki ya shafi ma'adinai da batun hakar ma'adinai da batun sarrafawa akasari a cikin Amurka. To amma idan aka karanta a natsi, za a ga cewa umarnin zartaswar ya tabo batun haɗin gwiwa a matakin ƙasa da ƙasa, kamar yadda ka sani, da kuma haɗin kai da ƙasashen da ake haɗin gwiwar da su. A ƙarshe, ana kyautata zaton za a yi shelar kafa sabuwar gwamnatin Sudan bayan kammala sake kwato birnin Khartoum, abinda wasu majiyoyin soji suka gaya ma kamfanin dillancin labarai na Reuters kenan jiya Lahadi, kwana guda bayan da shugaban sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan ya ce zai kafa gwamnati irin ta lokacin yaƙi da gugagun masu sani kan mulki a kasar. Rundunar sojin Sudan, wadda ta dade tana yaƙi da rundunar aiki da cikawa ta RSF, ta samu wasu nasarori a Khartoum da wasu wurare da dama a 'yan kwanakin nan, tana mai dannawa zuwa fadar shugaban kasa wadda ke daura da kogin Nilu. Rundunar mayakan RSF, wadda ta ce za ta goyi bayan kafa gwamnatin farar hula da abokiyar wato gabarta za ta yi, ta janye biyo bayan karfin da sojoji suka nuna mata daga ta sama da kuma sojojin kasa da suka kara yawa saboda kungiyoyin mayaka masu alaka da sojojin waɗanda suka yi ta shiga cikinsu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a dan tsakanin nan ne kasashen Afirka suka yi kiran gaggauta a tsagaita wuta da dawo da tattaunawar Luanda da Nairobi a tsakanin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Rwanda da kungiyar mayakan M23. Kiran ya zo ne a yayin karin farko na babban taron shugabannin kasashen EAC, SADC domin lalubo bakin zaren na rikicin gabashin Congo da ke ci gaba da ta'azzara. Ga fassarar rahoton Moses Habyarimana.
Rikicin da gabashin jamhuriyar Congo yana ƙara muni ne bayan da kungiyar 'yan tawayen M23 ta kwace Goma, wani gari mai muhimmanci a lardin Kivu ta arewa da ke kudancin DR Congo. A ƙarshen wannan mako, shugabanni 14 da kungiyar ƙasashen raya gabashin Afirka da kungiyar raya ƙasashen kudancin Afirka sun gana a Dar es Salaam domin warware wannan rikicin da yake cinyewa saboda shekaru 20. Shugaban kasar Kenya William Ruto shine shugaban kungiyar kasashen Afirka ta gabas da ke halartar taron kolin, ya kira ga samar da maslaha ta dindindin.
Our presence here underscores our consensus that the time for action is now.
Haduwar mu a nan na tabbatar da duk mun amince cewa lokacin daukar mataki shine yanzu. Rayuwar miliyoyin mutane sun ta'allaka ne akan kokarin mu na tunkarin wannan gagarumin kalubale da hikima da fahimta da tausayawa miliyoyin mutane da rayuwarsu da makomarsu suka fada cikin rashin tabbas.
Lives and livelihoods have been plunged into uncertainty.
A cewar Majalisar Dinkin Duniya, adadin mutane da aka kashe a cikin hare-hare 'yan tawayen M23 tun lokacin da ta kwace garin Goma ya kai mutane 300,000. Shugabar Tanzania Samia Suluhu Hassan ta kira ga tattaunawa da za ta hada da dukkan bangarori, kana ta ce tashin hankalin na yanzu yana shafar harkokin cinikayya da zaman lafiyar yankin.
As regional leaders, history will judge us harshly if we remain still and watch.
A matsayin mu na shugabanni, za mu bar tarihi mara dadi idan muka ci gaba da zuba ido lamarin na kararin cabewa. Haka zalika, idan an bi tsarin amfani da maslahan Afirka domin shawo kan matsalolin Afirka, Kasashenmu na da alhaki na bai daya mu tabbatar da magance wannan matsalolin wanda ke tsananin mummunan tasiri akan fararen hula da basu san hawa basu san sauka ba.
Impacted the well-being of innocent civilians.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da mata 'yan% 100 ne aka musu fyaɗe kada aka kona su da ransu yayin kariya wani gidan yari a Goma wanda M23 ke rike da ikon shi a yanzu. Taron kolin kasashen kungiyoyin yankuna biyun ya nemi a fara tattaunawa kai tsaye da dukkan hukumomin kasa da waɗanda ba na kasa ba ciki har da kungiyar 'yan tawayen M23 wanda gwamnatin DR Congo ta kiyarda ta shiga tattaunawa da ita a bara. Dr. Nkeri Ntanda shehu malami ne a tsangayar nazarin siyasa a jami'ar Kinshasa.
What is at stake now is the fact that the DRC comes to the table very weak.
Abinda ke nan yanzu shine DR Congo za ta hau kan teburin tattaunawa da rauni sosai inda kungiyar 'yan tawaye M23 mai sabon goyon bayan Rwanda ta mamaye wasu yankunan ta. Kuma ina jin cewa za su iya magana da waɗannan bangarorin biyu kuma idan sun yi haka zai kasance batun raba madafun iko.
It will be about power sharing.
Rikicin ne yanzu a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ya saka kasashe makwabta ciki har da Burundi har zuwa kasar Afirka ta Kudu. Yanzu da ake kira ga kasashen waje su shiga tsakani, fatar samun zaman lafiya ta ta'allaka ne akan kungiyoyin ra'ayin kasashen yankunan biyu da kuma yarjejeniyar zaman lafiya ta Luanda, Kenya da ta gaza ta buka wani abin kirki kusan shekaru biyu.
An gaida Baba Yakubu Makiri da fassarar rahoton Moses Javier Mana. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk da aka sha'a za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu raro barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau shirin zai fara duba zargin garkuwa da gonaki da ake wa hakimin yamman Kwantagora a jihar Niger, Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumer. A yau shirin zai sauka a jihar Niger, Najeriya. Inda yanzu haka dai wasu ɗaruruwan manoma suka shiga tashin hankali a yankin Tungan Kawo ta ƙaramar hukumar Kwantagora sakamakon wani yunkuri na yin garkuwa da gonakinsu da suka gada tun iyaye da kakanni da ake zargin wani basaraken siyayi. Lamarin da ya faru ne tun daga damunar bara, kamar yadda bayanai suka nuna cewa hakimin yamman Kwantagora Alhaji Aliyu Ma'azu da wannan gari na Tungan Kawo yake ƙarƙashin ikonsa ya tara manoman garin ya buƙaci da su bar gonakinsu za a baiwa wani kamfani da ba ambaci sunansa ba. Amma kuma daga nan sai hakimin ya dora musu biyan naira 200,000 ga kowace hekta guda idan har suna son a bar su su cigaba da noma waɗannan gonaki nasu. Da yawan su ya haura kadada 1,000,000 da aka lissafa za a tara mishi zunzurutun kuɗi har naira 200,000,000. Da yanzu haka waɗannan manoman suka fara bashi naira 36,000,000 kamar yadda wasu daga cikin waɗannan manoman suka tabbatar wa wannan shiri. Malam Awal Abdullahi shi ne ya fara yin bayani a kungiyance a madadin sauran waɗannan manoma.
Sunana Awal Abdullahi, amma wasu sun yi sanya da ɗauri ɗan gona a nan Tungan Kawon Kwantagora. To abinda a matsalar mu dai manoma ne, kuma noma ne muka gada iyaye da kakanni, kuma ni da na tashi gidanmu noma na san ana yi da kowa wanda ke nan noma dai ne sana'armu a takaice. Muna cikin haka ne iyayenmu gonakin da suka gada muna. To hakika mun ji ana kiran dajin Bature dajin Bature, mu dai ni da kullun tashi dai ban san da wannan magana ba, amma na ji ana kiran dajin Bature. To karshe a kowane lokaci da ya zo sai sarkin Sudan ya kira mu wancan mai wafati ya ce dajin nan da ake kira
Marigayi Sa'idu na Maska,
Sa'idu na Maska ya kira iyayenmu dan bayan mu aka yi ba, ya ce dajin nan da ake farin na kamfani ya mayamma da iyayenmu shi su je su ci gaba da aikin, kowa inda ya san gonar shi ya je ya ci gaba da aikin gonar shi. To muna nan muna aiki har iyayenmu wasu yanzu dai duk ba su zuwa daji, mu ne muke zuwa daji, muna nan dai muna aikin mu ba wani tashin hankali. Sai bara bayan mutane sun fara shukoki a gona sai kuma muka zo muka ji labarin ai ga company ya dawo
shi wani company ne wannan
to mu ba mu san company ba gaskiya kuma ba mu san wanda a company ba ko ba hali ba sai aka ce mana ya dawo kuma ya zo yana bukatar wurin shi
wane ne yace muku company
to mu mun samu labarin ne ga shugabannin mu irin hakimi hakan ga gare shi muka ji sakon company ya dawo
wani hakimi kenan
hakimin garin Tungan Kawo dama wakili ina wakilta mu ne Melehe Tungan Gari da nan kawo to gare shi muka samu labarin company ya dawo yana bukatar wurin shi to muna gani abin kamar wasa muna gani abin kamar wasa har muka ga mutane sun fara shiga daji ana nunnuna musu wuraren mu ana fadin su zo su yi aiki
a mutane ne kuka gani
mutane dai ga su dai baki ne wasu daga cikin irin Tungamawa haka da sauransu sun dai shigo cikin dajin mu ana auna musu wurare ana fadin za su yi aiki bayan alhali wa an su sun yi shuka wa an su sun kone kara za su yi shukoki a gonarsu to muna nan dai muna ganin magana ga ta matsa har daga tun mu suka ji wata ranar da ni da daga cikin mun taba zuwa dajin nan ranar wata juma'a muka tarar da ga mutane nan cikin daji an ce wannan dan dinin kebe ne an bashi halta 50 wannan dan Tungamawa ne an bashi halta 50 wannan dan kwanta gore ne an bashi halta 50
cikin gonakan nan
cikin gonakan namu har naga motoci sun fara noma a cikin gonakan namu an su gonakan ma an yi shuka suna nome shukokin mutane a takaice dai al'amarin gaba zai baci ko kuma in ce ya baci menene mafita to muka zo muka yi shawara aka ce karshe dai wuraren nan mura son kowa ya tsaye da shuka a gonar shi to sai mun doke shi kirai aka zo mana aka ce duk helta za a auna kowace gona duk helta da ke gare ka za ka bada 15,000 idan helta 2 ne 30,000 idan helta 10 ne za ka bada 300,000 haka dai muka ji muka yarda saboda babu yadda za mu yi ko ba gaskiya ba haka muka ce to mun yadda za mu doka haka aka zo aka auna gonakin mu kakaf a takaice dai aka zo ana karɓar kuɗi to bayan an gama wannan talafa kuma sai aka sake yin kurowa kai wurin nan dai an fasa bada kirai sai da shi za a yi sai da shi za a yi abu kaman wasa muna jin labarin an ce helta za ta yi to 150 kai karshe dai gaskiyan magana aka ce mana helta 200,000 ne 200,000 to abin ga muna ganin dai ba da za mu yi suka zo suna gwama mu suna gwama mu suna matse mu har karshe dai suka ce idan ba mu sai gonakan nan ba to hakika za a sai mu mai kuɗi gonakan nan
waɗannan manoma dai sun tara tare da biyan mai garin nasu zunzurutun kuɗaɗe har naira miliyan 36 duk a kokarin ganin an kyale musu gonakin su haka zalika wasu daga cikin manoman sun yi bayani ciki har da wata mata mai riƙe da marayu 6 da suke noma a gonar mijinta da ya rasu tun shekaru 5 da suka gabata
ban ga asuna Hafsatu Hafsatun Salihu nan garin Kawo
na'am to kina cikin masu wayannan gonaki
ina cikin su
na'am ke kaman hektar nawa gare ki
kaman litta 6 son ka ce son ka auna amma da an ka sake aunawa kuma an ga litta 2 an ka gani da yan dugoguwa an ka gani
to yanzu me zaki ce game da wannan matsala gashi an gano dai akwai wani abu daban
to abin da nace dai gwamnati nan ta taimaka mana ni dai na dai ba da kuɗi
nawa kika ba da
abin ni basuwa 334 ni basuwa kuma ban da su kuma ina tare da marayu mijina ya rasu
ke wannan gonar taki kin gada ne ko ko
ina mijina na ya gada na uba ne na ya gada ya rasu ya banne da su muna duke muna noma an ka can mana kuma ba inda kudin rancen su ni kuma haddala yanzu ban biya su ba to sai ga magana kuma ta wado magana nan ba haka take ba haraka nan cirtuwa ta to shi yasa ne taho a taimaka mana don Allah da Annabi gon taimaka mana amma kai mai da kudin mu kuma a ba mana gonakin mu mu gyara
ke ma shi wannan hajjimin shi ne karɓi kudin nan
eh gidan shi ma kuma ko shi ya taba kira na ba guda ba in ina san wurin nan fa an sa hada ta ni a taimaka mini in ni dai ba masara da a cikin gona in sai suwa an fara kuɗin an ka ce ba ai haka nan in dai ina sai in ba ni sai za a amsa wurin nan
shi da kanshi hakimin ya kira ki
tabban ba guda ba ma gidan shi na ta yi ba guda ba yana kira na gurin na hoza a sai sai ni ce mishi ba ni da kuɗi ina gani ina faɗa abinci ina ta da marayu an ce to an ba ki da kuɗi za a ba wani hisai ni ce to a bari in shiga jama'a ni shiga jama'a nan ranta kuɗin nan nufai kuma haɗala yanzu kuɗin nan ban biya su ba dan duka masara nan abin ni samu buhu bakwai ni samu na masara ni samu wake buhu biyu
alaje ga nan kawo abin da ƙorahin mu dai magana gonakin mu ko da muka tashi mun ci mu ayyuka muna noma wurin to muka zo kuma yanzu ga shi da baya ga murata ta biyo samu sai gonakin ne to shine yanzu dai abin da muke bukata muna neman alfarma ga gona ya taimaka mana ga abar mana gonakin mu manoma bayan hakan ga kuma mun ba da kuɗi kuɗin da muka ba su kuma muna son mana gona ta taimaka mana a mai da mana kuɗaɗen mu saboda kuɗaɗen da muka ba su a wasu abin da suka ci ba su da shi ko su ma da shi suka yi
yanzu kai kaman kana da hekta nawa wuri
ni hekta 11 gari ne
kuma an ce ka tashi ko kuma
an ce in tashi in ban da kuɗin rambiyan sai kuma da kuɗin rambiyan sai in biya
in shekara nawa kana nun wannan hekta 10
shekara zuwa ka shekara 40
kuma kai ma ka gada ne
ni ma na gada ne ko da aka hin ana noman wuri kuma ni karan kai na yanzu ina ganin shekara yanzu ina 60 ko inji abinda a kira mu a korohin mu gowar ta taimaka mana a bar mana wuraren mu saboda gowar dai mun yi san mai yi ne kuma ya sa alfarma talakawa to mun yi talakawa mun kawo kuka ga a taimaka mana a bar mana wuraren mu kuma abubuwan da mun kan ba su a maida mana abin mu
sunana Muhammadu Sani tungan kawo
to Muhammadu Sani kana ɗaya daga cikin masu wannan gonaki dake da wannan korafi
kwarai da gaske ina daga ɗaya daga ciki
saboda kaman kai hekta nawa gare ka
ni hekta da aka ga saboda gidanmu muna da yawa muna da hekta ciki da yawa kuma ciki muke ko da aka haifan dai na tashi na aiki ana ci ana aiki wannan wurin
na shekarunka kaman nawa kenan
zan kai shekara 60
to hekta nawa gare ku a wurin
gaskiya akwai bangare guda ma yanda muke da hekta 14 akwai inda ko owner shi ba a wari ba ta kwanci ma yana hekta 20 da 5 ko 30
kuma kana cikin wanda suka fara bada kuɗi
muna cikin wadanda muka bada mu ne ma jagoran mu je saboda kada wurin ya kuce mura
nan kaman kai nawa ka bada
to ni abin ne bayar miliyan 3 da yan sauransu
to ni gashi akwai matsala menene ya korafin
to abin da ya korafin mu mai girma gwamna ya taimaka mana saboda mutum ne mai adalci dama muna neman Allah ya kawo mana irin su kuma Allah ya kawo mana muna neman ya taimaka mana ya mai mana da gonakin mu da abin da muka bayar a taimaka mana saboda muna tare da yara abinda a korin mu kenan mai girma gwamna ya taimaka mana ya dawo mana da gonakin mu tunda mutum ne mai adalci
bayan jin korafe-korafen waɗannan al'ummomi ba tare ɓata lokaci ba wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya kira hakimin yamman Kwantagura Alhaji Aliyu Ma'azu wanda talakawan suka zarga da karɓa kuɗaɗen su da gonakin su domin ba shi damar jin ta bakin sa ga duk yadda suka yi
ayyuka da kusa
an kai da barka da dare
yawa
sunana Mustapha Nasiru Batsari daga sashen Hausa na muryar Amurka VOA
to
Allah ina magana da hakimi ne ko Aliyu Ma'azu
eh
an kai da ya gobe don Allah akwai ishu da yasa dole sai na neme ka
na me kenan
akwai wani ishu na mutanen tungan kawo da suka zo gurin mu suka dan yi korafi akan wasu abubuwa da suka faru na batun gonakin su
to wannan bayanan kuma ai ba wuri na zaka ji shi ba ko
to ai sunan ka ya fito cikin bayanan da suke yi to kaga mu dole dai mu ba ku haƙƙin ku
eh to hakan ne har dai komai da komai an muka mu ciya mana lokacin jama'an
na
magana na wurin
yanzu ba abin da zaka ce akai
to kuma dai ba wannan labari
eh
ba abin da zan iya cewa yanzu sai dai mu saurare shi tukun
na
nagode
to Allah ya taimaka
da gaskiya ji ta baki shugaban karamar hukumar Kwantagora kuma ba nan kadai ya tsaya ba sai da ya dangana da gidan gwamnatin jiha amma saboda karancin lokaci idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin abokin aiki na Mustapha Nasiru Batsari ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarki Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
biyu ma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin ko kuma ci gaban sa da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe labarai a takaice
to a takaicen a Gaza an sake samun wani dan ci gaba a yarjejeniyar tsagaita wutar Isra'ila da Hamas mai cike da sargaiya inda sojojin Isra'ila suka janye daga zangon Nazarim wanda wani dan karamin ziri ne da ya raba yankin biyu hakan ya bai ma Falasɗinawa damar komawa sashen arewa inda suke da zama a da to sai dai fadan da aka kwashi watanni 15 ana yi ya wargaza akasarin gine-ginen yankin hukumomi a Libya sun gano gawarwaki wajen 50 a wasu kaburbura biyu a yankin Hamadar da ke kudu maso gabashin kasar a cewar jami'ai a jiya Lahadi bala'i na baya-bayan nan da ya rutsa da mutanen da ke kokarin zuwa Turai ta wajen ratsawa cikin wannan kasa ta arewacin Afirka wadda ke cike da rudani ranar Juma'a aka samu kabari na farko dauke da gawarwaki 19 a wata gonar da ke birnin Kufra na kudu maso gabashin kasar a cewar hukumar tsaro ta wani wato a wani bayani ta kara da cewa an tafi gwaji kan gawarwakin.
Ta masu aro baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne jikin Kamaru da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da maimaitin wannan shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmu sai Garba da yake ne gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Da editor mu na wannan zangon Baba Yakub Makiri sai Dadi Bulaye da ya bada umarni da injiniyan mu El Zubair. A washe ne muka fata alkhairi sai an jima ku.